السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. اليوم منا مجلس الأمن ترى جوزا ترى وتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار الذكرى تقول يا دريمون دار غير مقبل ولا تجدي لأشهر الشلاء جوزا بيو watan Fabrairu kalandar albashi shekara 2020. A karo na shida Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na juma na jama'a ibadatul bid'a wa iqamatus sunnah da ke nan ne dukkan kungiya ta jama'a ibadatul bid'a wa iqamatus sunnah ta kasa harshen karamar hukumar Boko nan Hausa kwatar cikin garin Boko a karamar hukumar Boko jihar Benue Nigeria. Domin dora da yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi, muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da 9 da suka sauka bayan hijira. Sura ta uku a jerin surorin Alƙur'ani a rubuce daga sama, sura ta 89 ko ta 90 daidai a asalin saukar Alƙur'ani ita ce suratu Ali Imran. Karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin aya ta 92. Yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 93. Da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace. Allah ya sa albarka wannan addu'a ta mu. Allah ya sanya mana ya cikin abubuwan da za mu fara ciki da su rayuwar duniya da lahira. Allah ya sa ta zama tsohon gariya da ɗaukakar musulunci da musulmi. Na mata yi kullu ta'am.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم، بارك الله فيك. Yan wa masu albarka, tun bara bayani yana ta shan gabata. Sha wannan sura tana koya wa musulmi ya zai tattauna ne da ahlul kitabi, musamman ga nasari da cikin su da wani usuluni na koya mutane tattauna irin ta kafa hujja sai da in ka kafa mutum hujja to ba shi da wata mafita illa kawai ni kauya in ya ki to yanzu kuma ya san ya ki ne amma ki amma ba wai dan hujja ba daukar kuma dai tun baran bayani ya gabata ba dai ba ba biyu ba cewa wannan sura kusan tun daga aya ta 7 ko ta 6 har kusan aya ta 74 duk tana magana ne akan ahlul kitab musamman nasara da su to yanzu al-ayin da Allah rama ya karanta su ma sun koma suna magana ne akan wannan sababin ana magana ne da su bani Isra'ila nan Allah subhanahu wataala yana so ya bayyana musu wasu abubuwa da suke yi amma ba irin ba asalin irin yadda suke yin abin ba sun haramta kansu wani nau'i na abinci to ba su ma san dalilin da yasa suka haramta kan nasu to shine Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi yace gaya musu kullu ta'ami كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. دوغوان نوعي النابل حلال ليغا بني إسرائيل سيفا أبدا شيء إسرائيل شيني النبي يعقوب عليه السلام معنى إسرائيل دعني شانسو شيني عبد الله باوان الله سيفا أبدا شيء النبي يعقوب يهرم تاع كران كانسا من قبل أن تنزل التوراة ثم دبان أتوكد التوراة da aka kuce a cikin a taura ce wannan abin ba haka bane amma kul ce ne da su fa'atu duk taura din ku zo da a taura din fatluha ku karanta ta in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuka faɗa to a taura ne ya karanta wannan abin ina taura take ku kawo ku karanta fa man iftara ala allahi kadiban min ba'di dhalik da haka duk wanda ya kirkiri ƙarya akan Allah bayan wannan bayani fa ulaika humu zalimun waɗancan su ne azzalimai don sun kirkiri sun jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala abin da ya sa wanda ya kirkiri ibada ko wani hukunci ya jingina zuwa ga Allah bayan ba Allah ne ya saukar da shi bai zama azzalimi saboda duk abin da kai wa Allah a matsayinka na bawansa zai biya ka za ka yi masa aiki zai biya ka to idan wani ya kirkiri wani abu ya ce da kai Allah ya ce ka yi alhali ba Allah ya ce ka yi ba sai Allah ba zai biya ka ba to kaga ya zama azzalimi dan ya sa ka kai aikin da ba zai biya ka ba kuma wanda ya ce shi ya sa ka kai aikin shi kuma bai sa ka ba bai yarda da cewa shi kai ba wannan zai ke gaya maka a matsayinka na musulmi duk abin da za ka yi ka bude idanka kada ka ringa yin biyayya makauniyar biyayya duk wanda ya ce da kai ga wata bauta da za a yi to ya gaya maka ina source nata ina asalinta yake daga ina ya same shi duk ibada da ta samu ɗaya daga cikin abubuwa guda huɗu ko guda huɗun gaba ɗaya ko uku daga ciki ko biyu daga ciki ko ɗaya daga ciki kada ka yarda ka yi sai an ce da kai ga inda aka samo ta kuma wurin ya zamanto ingantacce duk ibada da aka ce da kai ka yi ta adadi kaza ba gaya maka wannan adadi ma ya fara a ga farko wa yake ayi ibada da kuma to mun yi sa Allah ne yake ayi ko adadi ne yake ayi to adadin da aka ce ayi wa yake ayi aka ce da kai ga inda za a yi wannan ibadar yanayin ta sifar ta a gaya maka a ina aka samu wannan sifar aka ce da kai za a yi ta a lokaci kaza to ka tambaya wannan lokacin wane ne yake ayi ibadar a wannan lokacin in Allah ne yake ayi in manzo Allah ne yake ayi shine yake ga lokacin da za a yi abu da hudu idan aka ce da kai za a yi ibadar a wuri kaza to sai ka tambaya ka ce waye yake ayi a wannan wuri wai aka gaya maka gashi da nassosi ingantattu shi ne ka je ka kama kai
amma idan aka zo ne maka ka maka misali bari mu bada misali salatin fati ko salatin fati da aka ce in ka karanta ta kana da lada kaza sai ka koma farko sai ka ce to waye yake ayyuka ita a karan kanta aina aka same ta sai aka ce da kai annabi ne bada sai ka ce to ina hadisi sai aka kawo maka wani hadisi babu shi a sunan Ahmad bin Hanbal da sauran masani da ake da su babu shi a cikin sahih babu shi a sahih Bukhari babu shi a sahih Muslim babu shi a Ibn Hibban babu shi a Ibn Khuzaimah babu shi a sauran hadisi da suka shabanta inganci babu shi babu shi a cikin sunan as-sunan al-arba'a da sauran as-sunan babu shi a cikin al-mustakhrajat babu shi a duk wani littafi a cikin al-jawami' duk wasu nau'i na rubutun hadisi babu shi sai ka ce ai wannan gashi gashi sai ka ce ai shi wannan hadisin ai an same shi ne haddasa ne kalbi ar-raddi zuciya ta sai ta gaya mun ubangiji na ya gaya mun to sai ka ce wannan da kan zai dan shi ne yake da kai zuciyarsa ta gaya masa ubangiji ya gaya mata zuciyarsa bata fita ka tsarki ba bata fita ka kusanci zuwa ga Allah ya kai bai zuciyarka bata gaya maka Allah ya ce ba zai yi da gaya ba idan kuma kana ga to ai kai zuciyarka ta fita ka tsarki saboda yana da ilimi saboda yana jingino zuwa ga addini yanzu haka ma an nada shi an gwadeyin gangan sai kai da ya fi ka to akwai waɗanda kuma sun fi shi amma su zuciyarsu bata gaya musu Allah ya ce da ita kaza ku yi abu zai yi ba da kaga ke da babu madara kaga daga nan salatin baki ta tashi to da ji daɗin tattaunawa wannan dan jin daɗin tattaunawa ba wai dan sanadin ya inganta ba to da aka ce in ka karanta sau ɗaya sai an baka ladan aikin ibadu a halittu gaba ɗaya wai in ka karanta salatin baki sau ɗaya sai an baka ladan aikin ibada halittu da suka yi na ibada gaba ɗaya sai ka ce to ina nasu an fahimta sai ka tambaya kar ka yi shiru ina nasu to shi ma za a koma irin wancan don shi ma jira don tattaunawa sai ka ce da kake halittu gaba ɗaya fa annabawa sun shiga ciki manzanni sun shiga ciki mala'iku sun shiga ciki to tunda an maka awo da hankali kai ma nan sai ka auna da hankali sai ka ce kai wannan ne ina tunanin ne ne ladan waɗannan gaba ɗayan aka baka kai kaɗai a zan kai shi an fahimta jama'a to da aka ce ka zan very bright ba kawai za a gaya maka shi kenan sai ka ɗauka ka je ka kama yi ba kada ka ce ai kai kana san falala dama matsi a ta abin da suke kenan sun ga ɗan adam ina da ɗabi'a guda biyu shi ne ɗan adam ina son banza ina son ya kibbutu sannan ɗan adam ina son falala an fahimta to da aka ce suka kawo abu a tunaninsu wannan mai sauki ne ɗan adam zai bi ga banza ta faɗi bari ya kwasa kuma sannan ina son falala ga falala ya samu amma wannan sai rufe masa hankali da tunani sai koma ya mayar da cewa yanzu zai samu ladan aikin da annaba ma ba za su samu Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi da sallah ya koya mana yadda ake sallah ko bai koya mana ya koya mana yayi sallah da ya gama sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli Allah ya aiko shi a aikin hajji zaka iya kawo ayat qur'ani da take a aikin hajji zaka iya kawo hadisan manzo Allah da suka ce a aikin hajji ka samu hujja ko baka samu ba ka samu fai annabi ya kyale ko yayi aikin hajji ne ga dama ko yayi aikin hajji ya nuna mutane yayi aikin hajji ya nuna mutane da yayi sai ce khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajji ku aure na haka yayi abin da ya shafi azumi haka yayi abin da ya shafi zakka duk wata ibada annabi sallallahu alaihi wasallam sai da koyi mutane to da haka waɗannan abubuwa guda hudu duk wanda yake ga wata bauta da za a yi to sai ya kawo ina hujjar su take kuma hujjar ta zama ko ingantacciya ba wai ibada hujjar ba kawai shige da sai a wuce irin amsa da matsuka ko malam kabiru gulmi Allah ya kara lafiya da san kwana ne amfani yayi masa tamboyin guda 100 sai ya bada amsoshi duk gabaki daya amsoshin da ya bayar da ya sani ma da yake dan idan da ina magana waɗanda suke sauraron sa mabiyansa inda masu hankali ne tunanin sa yana kusa da su da ya gama amsa tambaya ta farko ko zai waje mai shi ne kan ba za su tsaya su saurare shi har ya ci gaba da bata musu lokaci yana amsa tambayoyi a 99 aikin banza ba malam bako hoto Allah ya saka masa da alheri yace shi abin da ya dauka bai fahimci ma tambayoyin ina suka dosa ba kwata-kwata tun da yi attempting ya amsa daga nan aka gane bai ma fahimci da ya dosa ba wannan ina nuna cewa ina da wato ilimin sa ina kafa sosai dan da ya sani yanzu dan wuta in Allah ya sai da shi ne isa ka shiga wuta sai ce wallahi babu mai zo bane amsa ta yi za a fitar da shi an saka shi a wuta sai ka ce me yasa baka ka shiga wuta sai ya ce ban guman zo bane da na guman zo da ban shiga wuta ba yanzu ba dan wannan za a fitar da shi ba za ka fitar da shi to amsa da mun suka yi bayan ke to da ka sai ka lura duk wani abin nan sai an ba da amsa wanda take cikakkiya wanda inda aji ce ko malami ya jarabawa zai bayar da an ci ko an faɗi to sannan ne za ka yi amfani da wannan hadisi ko wannan amsa da aka baka a matsayin abin da za ka yi aiki to da haka Allah ya ce su kul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin faman iftara 'ala Allahi kadhiban ba'da dhalika fa ulaika humus zalimun sun yi zalunci don sun sa an yi bautar da ba za a iya biyan ta ba shi wanda ake wa bauta ya biya ba shi aka yi wa bauta sa ba zai biya ba su kuma dama bauta ba su ake yi wa ba amma sun suka sa aka bauta musu kuma ba za su iya biyan kuɗin ladan bautar da aka yi musu ba saboda ba su da wuta ba su da daraja Allah ya ce qul sai da su sadaqa Allah Allah ya ce da aka fattabi'u millata ibrahim hanifa ku bi tafarkin annabi ibrahim wanda yake mai kakkyan tafarki ne da ya karka cewa kowanne tafarki wanda ba na daidai ba wa ma kana min al-mushrikeen kuma shi annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba imam ahmad bin hanbal a cikin musnad ya rawaita hadisi da sanadi zuwa abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace waɗansu jama'a daga cikin yahudawa sun zo dan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sai suka ce ya muhammad za mu tambaye ka game da waɗansu ɗabi'u waɗansu abubuwa ba wanda ya san su sai annabi in ka gaya mana su to mu kuma mun yadda kai annabi ne za mu bi ka sai manzo Allah sun sanar ce sallu ne amma shi duk abin da kuka ga da ku kalle sai dai ga sharri ku yi alƙawari tsakaninku da Allah ku dauki alƙawari irin alƙawarin da annabi yaqub ya dauka akan ƴaƴansa cewa idan kuka tambaye ni da ba ku amsa ko kuma za ku yi imani da ni za ku bi ni akan musulunci sai suka ce mun yi wannan alƙawari sai manzo Allah ya ce ku tambaye ni duk abin da kuke so ku tambaya za a ba ku amsa sai suka ce akhbirna an arba'a khilali ba mu labari game da waɗansu abubuwa guda hudu na farko akhbirna ayyu ta'ami harrama isra'ilu ala nafsi wani abinci ne annabi yaqub ya haramta wa kansa wa kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajul tambaya su ta biyu ya ake samun maniyin namiji da maniyin mace ta yaya ake samun layi kama da ubansa ko yi kama da uwarsa ko a ce an haifi ɗa namiji a ce an haifi ƴa mace ya abin yake kasancewa kuma ya wannan abin annabin ba halko yake a ɓangaren bacci ma'ana ya baccinsa yake sannan wane ne waliyinsa ne kawo masa saƙo daga cikin mala'iku bayan sun masa wannan tambaya sai manzo Allah sun sanar ya sake jaddada alƙawarin da yake tsakanin su ya ce in na ba ku amsa za ku yi imani za ku bi ni akan addini suka ce eh sai ce anshidukum billazi anzala tawrata ala Musa. To ina hada ku da wanda ya saukar da Taura ga Annabi Musa, ina nufin Allah. Hal ta'lamuna anna Isra'ila marida marban shadidan wa fal sukmuhu. Kun san cewa Annabi Yaqub yayi wani rashin lafiya mai tsanani, kuma rashin lafiya yayi tsanani yayi tsayi. Fa nazara lillahi nazran, sai wa Allah bakance masa wani alƙawari mai ƙarfi, yace la in shafahu Allahu min sukmihi la yuharrimanna ahabba ash-sharab ilayhi wa ahabba at-ta'am ilayhi. Yace Allah na yi maka alƙawari, in ji Annabi Yaqub, in ka yayi min wannan rashin lafiyar da nake ciki, zan haramta kaina abin sha da na fi so, kuma zan haramta kaina abinci da na fi so. Wa kana ahabba at-ta'am ilayhi Luqman ibn Ibn wa ahabba ash-sharab ilayhi Alban. Kuma ya kasance shi Annabi Yaqub a cikin nama, a cikin abinci naman raƙuma nama ya fi so, a naman kuma naman raƙumi ya fi so. A ganin zai ce muke ce na baya san naman raƙumi, saboda mai matarka ba ta iya sarrafa naman raƙumi ba, a ka ja ka da kiki ba ta iya ba ne. Ka je wajen waɗanda suke da raƙumi a yi maka matuwar naman raƙumi, ba wai a yayin ka haka wai a soya ko a dafa ko a gasa ka ci ba, a yi maka tuwon naman. Ka je cikin masu raƙumi. Annabi Yaqub yana son naman raƙumi, sai ce in Allah ya bashi sauki zai haramta kansa naman raƙumi. Haka nan ina son nonon raƙumi, in Allah ya bashi lafiya zai haramta wa kansa nonon raƙumi. Sai ce kun san an yi haka? Sai suka ce Allahumma na'am, eh haka ne, wannan ka amsa abin da ya faru kenan. Wannan abin da Annabi Yaqub ya haramta kansa naman raƙumi, wannan nono ya haramta kansa nono raƙumi. Take good Annabi ka ta kam ka ci wannan tabbayar kama ke kala. Da suka faɗa haka sai ce Allahumma shahada alaihim, Allah ka zama shaida a kan su. Sun ce na amsa wannan tabbayar. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina hada ku da Allah da babu wani abun bauta da gaskiya sai shi, wanda ya saukar da Taura ga Annabi Musa. Hal ta'lamuna anna ma ar-rajuli abyad ghaliz wa ma al-mar'ati asfar raqiq. Kun san cewa maniyin namiji fari ne mai kauri, kuma maniyin mace fari ne wanda yake mara kauri. Fa ayyuhuma ala kana lahu al-walad wa shabahu bi idhnillah. To maniyin wanda duk ya hau na ɗayan, in namijin ya hau kan na matar, to ɗan zai zama namiji kuma zai yi kama da uban. Idan na matar haukan da namijin, to ɗan zai zama tomata kuma zai yi kama da uwa. Nan ma suka ce wannan ka ba da wannan amsa gaskiya ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isa ke cewa Allahumma shahada alaihim, Allah ka ba da shaida a kansu, Allah ka zama shaida wannan ma na amsa. Ya ci tambaya nawa kenan? Biyu a cikin hudu. Kaga yanzu ya san 50%. To kaga a jarabawa, ka'idar jarabawa a Najeriya, in ka ci 40 ai ka san fast mark. To yanzu ya wuce ne, ya wuce fast mark kenan, ya shiga ciki, ya zo shi ina. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina hada ku da wanda ya saukar da Taura ga Musa. Hal ta'lamuna anna hadha an-nabiyya al-ummi tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu. Kun samu a cikin littafin ku cewa wannan annabin ba halkuwa din annabin nan da zai zo karshen zamani idanunsa da yake bacci amma zuciyarsa ba ta bacci. Qalu Allahumma na'am, suka ce wannan ba haka, ina na cikin Taura Annabi Muhammad ko annabin karshen zamani wanda aka kira shi da Muhammina a cikin littafinsu, ina daga cikin sufofinsa, baya idanunsa ne yake bacci amma zuciyarsa ba ta bacci. Don haka ne abin da ya gani a cikin bacci ma wahayi ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake. Don haka da ya gaya musu wannan sai suka ce eh wannan ba kaci. To daga ƙarshe sai suka ce to tsaya kai yanzu amsa take kai da zaka ba mu ita ce da bagaddama yanzu ba ya samu 75% ba ya samu ne excellent this distinction me first class ya samu first class sai suka ce to amma wai tambayar ta kanta ku ji zalunci wai ita ce da bagaddama in yayi daidai to za su bi shi in ba ta daidai ba wannan da ya amsa duk ya yi aikin banza sai suka ce fa hadith man waliyuka min al malaika da ya mana yanzu waye waliyi kuwa yake kawo maka sako daga cikin malaika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna waliyya jibril waliyina wanda Allah yake aiko shi da sako dina shine malaika jibril walam yab'ath Allah nabiyyan qattu illa huwa li kuma Allah bai taba aiko wani malaika mai annabi ba face malaika jibril shine jakadan tsakanin sa da Allah ta kalu sai suka ce fa inda hadu farko to anan ba za ka matsala da waliyin ka daga cikin malaiku wani ne ba jibril ba suka ce da sai ne da wani ne ba jibril ba za su bi sai su bi shi da Allah zalimai ne wannan ko ba zalimai kada zalimai azalimai ne na bugawa a jarida ya kuke so a samu tauyi a cikin sunnar Allah saboda son zuciyarsu dan akwai wani hadisi wanda shi Imam Ahmad bin Hanbal din ya fitar ta wata hanya sai suka ce da shi shi malaika jibril makiyin mu ne shi yake zuwa da azaba shi yake kaza da malaika Mika'il ne wannan shi malaika ne wanda yake kawo ruwa shi ke rike da iska mai daɗi shi yake fitar da arziki shi yake kaza shi yake kaza in da shi ne waliyinka to da mun bi ka kuma wallahi kariya suke ba za su yi ba to za ban da za su yi ba in da yake waliyina shi ne malaika Mika'il za su ce ya aka yi duk annabawa Allah yake aiko malaika jibril da zai kai aiko wani daga cikin ba za su yi ko kuma ina nan a littafin su duk annabi waliyinsa shine malaika jibril daga cikin malaiku ya za a ce shi bayan an bada wannan labarin a littafin su kuma shi zai ce waliyinsa shine malaika Mika'il sannan su shi sannan za su daga shi ko mai da jama'a saboda haka dama imani ne ba za su ba da haka kamar yanzu in ka ga wani wanda izo yi mai maka jayayya bayan duk abin da ya bayyana daga ƙungiyoyin nan da addinai masu da'awar musulunci na ƙarya bayan abin da ya bayyana daga gare su ƴan ƙala ƙasar su duk wani abu da zaka ce zaka ba zaka bi hadisan annabi ba saboda shi akwai irin sa cikin alƙur'ani in ka ce akwai karo shi ma akwai are da a ganin ka akwai karo tunda ganin ka ne matsalar da ka samu kai dan ƙala ƙaso shine kafi karfin ka je ka kwantar da kanka a gaban malamai su karanta da abinda ka iya ka karanta na littafin na larabci a bari biba da al-qira'atur rashida da al-mutala'atul jadida kai kana da ya ishe ka ka fassara al-qur'ani ka fassara hadisan annabi saboda haka kai girman kan ka je ka koya da haka sai ke ta ganin ga waɗannan hadisan suna karo to a ƙur'anin ma akwai irin wannan da haka in karo ne a hadisi to a ƙur'anin ma karo ne in kai zama ba karo bane a ƙur'ani to billahi allazi la ilaha illa huwa a hadisi ma ba karo bane tunanin ka ne kawai ke ga maka akai karo kuna fahimta in ka ce ai hadisi ruwaya ne ƙur'ani ma ruwaya ce ko ba ruwaya ba Qur'ani ruwaya ta ko ba ruwaya ba to yayin ku gane ruwaya ba ce ai ga wata magana da nake fada wannan sura da muke karanta suratu Ali Imran a jerin surorin Al-Qur'ani a asalin sauka ko ta 89 ce ko ta 90 a wata ruwaya ta 89 a wata ruwaya ta nawa ce ta 90 an samu bambancin ruwaya ko ba samu ba an samu suratul Baqara a wata ruwaya ayoyi 285 a wata riwaya 286 a wata riwaya 287 an zamban mace ko ba samu ba menene ba riwaya bace sai mace tunda riwayoyin sun abin da sai mai waki da suratul baqara kun fahimta shi ma qur'ani riwaya ne sannan muna yara lokacin da aka fara wannan shekencin na boko na kalaka su idan muka zo muna karanta qur'ani
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din
arnan banzan malik wai ba zaka ce malik ba sai dai ka ce malik warki kenan hamsu da warki a ina kuka samu warki a ina ka samu ruwaya ce ko ba ruwaya ba da aka idan kaga akwai karu a tsakanin hadisai to akwai irin wannan karan a tsakanin qur'ani yanzu ya zaya kun ka ce qur'ani ruwaya hadisi ruwaya ne to qur'ani ma ruwaya ne in kai watsi da hadisai saboda ruwaya ne to sai kai watsi da qur'ani dai shi ma ruwaya ne dan ba kai Allah ya saukar wa gidanku idan ka ce ai shi qur'ani Allah ya yi alƙawarin zai tsare shi gaskiya ne waye ko da qur'ani ba maza da ya kone shi ba to ya aka yi ta yadda ita da kai wannan qur'ani ne Allah zai tsare shi amma ka kasa yadda wanda kuma bayanan nasa su kuma Allah ba zai tsare su ba sai ba ka gane Allah zai tsare su ba ka je ka karanta inda aka yi aikin tare hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farkon zamani da ba sharri da yawa babu ƙarya da yawa mutum yana jin kunya ko yana arne ne ƙarya ba sa damuwa ta gaya musu sandin hadisi amma tun da mutane suka fara yin ƙarya sai suka ce to gaya mana a ina ka samu wannan hadisi sai ka yi bayani kai yanzu ka je ka ga aikin da aka yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce wai a haka kuma wai wani abu zai silalo wai izo na ƙarya a ci gaba da rayuwa kansa wallahi ba zai yi ba kawai in ka ga haka baka san ilimin ba baka san ya aka yi ba shikenan sai kake ganin kawai duk abin da aka ga dama aka kawo ne shikenan amma ba haka bane ka je ka karanta tarihin masu ruwaya duk duniya ba mutane da suka yi nagarta irin a zamanin su da bayan su bari ba ku misali Imam al-Bukhari ne da suka fi jin haushi Allah ya ji kai ya taɓa yin tafiya wata guda kwana 30 saboda wani hadisi baya daya inje in samo shi daga mutumin da aka ciri a wajen da aka samu hadisi da ya je garin da kwatanci aka tura shi gidansa ya je sai itarar ina nuna wa doki wani sanwo haka kamar akwai abinci a ciki yana so ya kama dokin ya zo ya kama shi Imam al-Bukhari sai ya kalle shi ya ce akwai abinci a cikin wannan sanwon da kike nuna masa sai ya ce babu sai ya ce ba zan karɓa hadisi a wurin mutumin da yake yaudarar doki ba zan karɓa hadisi a halin mutumin da yake yaudarar doki ba yanzu wanda bai yarda ya karɓa hadisi a wajen wanda yake yaudarar doki ba shi bai yarda ya karɓa hadisi a wajen wanda yake yaudarar mutane kun fahimta yanzu idan kai ne za ka dawo ne cikin ne ko kuma ka ce kai gaskiya wannan wahalar da zai ba zan zuwa ban zan koma wuri ba bai karba hadisin ba kawai ya yi tafiye shi wata nawa kenan wata biyu zuwa wata ɗaya ne kuma bai abin da ya je nema din da kuma dalilin wannan yasa duk hadisan da suka mutu bangaren wannan mutum baya yi dalilin aikin gangane ne sacrifice da sun dan mitsi ne kai Imam al-Bukhari akwai lokacin da yana tafiya yan fanki suka tsare shi akwai kudi hannun ka yace akwai kudi duk mutane ko yana cewa babu shi da aka zo kan zai ce akwai nawa ne yake kaza ne suna ina ya daga kifidar adin nan ɗinsa ya ɗauko ya ba su kawai sai suka tunani suka ce kai ya kuwa yana cewa kuɗi kai kake da kuɗi ya ce saboda dalilai biyu da zan tawo daga gida mahaifiyata ta ce no matter what kake da ƙarya dalili na biyu idan aka gane na yi ƙarya abin aikin da na sa a gaba zan yi na tantance hadisan manzo Allah ba za ka samu darajar da kake so samu dan za ka dauka magareci kai yanzu tambaye kanka kai ko dan kalaka so ya tambaye kanka in shi ɗan fanki suka tsare suka ce da shi akwai kudi zai ce akwai kudi ko zai ce babu kai Imam al-Bukhari da Muslim ne akwai lokacin da suna tafiya a cikin jirgin ruwa sai ya bude jakarsa sai wani ya yi da'awar an yi masa sata don ya ga abin da yake yake cikin jakar Imam al-Bukhari sai ce an satan min kaza an satan min kaza Imam al-Bukhari ko sai ya bayyana abubuwan da suke cikin jakarsa yanzu idan aka sai aka ce to ai dai ga munin ba wanda ya fita ba to jirgin ruwa ne ina za ka fita kaje ko ba irin na wannan zamanin ba da za a ce akwai tarago ka fita daga nan ka shiga can a'a komi ne misali mutumin nan in lissafa kayan da suke na Imam al-Bukhari sai aka ce to ai dai ga mu duk muna nan da aka ayi taje a duba jakar kowa Imam al-Bukhari kamar ya dauko jakar sai duko sai yi pretending kamar sai ta fada ruwa to yanzu ji wa zai fige dauko jaka ta fada ruwa zai fada ya dauko shi ban mai fadawa me yasa yayi haka buzurin sa yana ciki mai tabbatar da suna ciki kayan sa suna duk wani abu da yayi mallaka banda abin da yake jikin sa yanzu ba shi da komai kai za ka yi haka me yasa yayi saboda ya bawa hadisan annabi kariya so waɗanda suke wannan aikin su ne wani gaula wanda kana ganin sa kaga mara hankali wai shi ne wanda ya ce wai makareta ne wai abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne Allah ya kawo to dan haka ainihin sai mu tsaya sai mu lura sai mu lura da kyau waɗanda suke waɗannan abubuwa in ka gaya musu ma ba yadda za su yi ba to dan haka da suke kawo irin waɗannan abubuwa na tawili da kaza an rigaye su iyayensu da kakanninsu a wannan fahimtar haka suka yi sai ka gama gaya musu tsaf sai su koma wani abu to dan haka sanya za ka tattauna da su kuma ka san wato idan sun ba ka amsa wace irin amsa suka bayar da haka su waɗancan da suka ce mala'ika jirgin ruwa ke su ne ai an wuce a sura ta biyu suratul baqara qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazarahu ala qalbi to da haka babu wannan magana imanin ne kawai ba za su yi Allah ya so an gane na'am aram ba Allah ya
inna awwal baitin wudi'an الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
نعم
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
بارك الله فيك wannan ayar Allah ina gaya wa duniya ba wani wuri da ake zuwa aikin hajji sai Makka dan haka har a cikin at-taura ko a cikin injila babu inda aka ce a je Jerusalem saboda aikin hajji ko saboda ziyara Allah ya sa kun gani aikin hajji da aka sani a musulunci ana zuwa Makka har annabi Ibrahim har annabi Yaqub ba shine Isra'il ba har annabi Musa har annabi Isa wurin aikin hajji su shine ina shine Makka shine Allah ya ce inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalle gida na farko da aka sanya ga mutane lallazi bi barkata wallahi shine wannan da yake barka Bakka suna ne na Makka. Makka tana da sunaye da yawa. Mafiya shahara guda hudu ne. Makka, Bakka, Ummu Qura. Waɗannan duk Allah ya ambaci su a cikin Al-Qur'ani. To waɗannan ainihin wannan daki na farko da aka gina ga mutane a ban kasa in koma wajen ibada shine wannan da yake banka mubarakan daki ne wanda yana kunshe da alkhairi da albarka mai tarihi Allah ya sa masa albarka wa hudan lil alamin kuma shiriya ne ga talibai muddin mutane za su rike wannan dakin to zai zama cikin shiriya gare su ba wai shi ginin dakin ba a'a in dai za su dinga bin ubangijin dakin to ba za su rike ba suna kan albarka da alkhairi da shiriya fihi ayatu bayyinat akwai ayoyi bayyanannu alamomi na kima da daraja na dakin a bayyane ba a rufa ba ba a boye ba daga cikin su maqamu ibrahim akwai maqamu ibrahim duk filin Kaaba maqamu ibrahim saboda ne maqamu ibrahim din ba wannan wurin da kuke gani an sa abin ba nan bane kawai hasali ma ba anan ya tsaya ai kafir ne yi mun san kafir ai ko na gini idan ana gini ba ana sa abin da mai gini ke hawa ban idan an kai linta ko da ya ringa hawa ina gini ana bika masa abin nan to abin da yake nan shine maqam ibrahim din dutsen da yake tsayuwa annabi isma'il yana bika masa tubali da kwabafiyar kasa ina yin ginin shine maqam ibrahim din wurin da ya tsaya din to bayan sun gama aikin sai aka dan janye dutsen aka mai da shi gefe an bayyana to shine Allah sai mayar da wurin ana yin ibada a ciki an wuce a tafsirin suratul baqara Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wattakhidhu ko wattakhadhu min maqami ibrahima musalla surriki ko kuriki wurin sallah a maqami ibrahim shin maqami ibrahim musulmai suka fara yin sallah a wurin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa musulman da suka gabace shi sun yi sallah a maqami ibrahim to shine maganar za ta zo maka guda biyu wattakhadhu ko wattakhidhu in kace wattakhadhu khabar ne khabar ne ana baka labarin cewa waɗanda suka gabata sun mai da wurin sallah da haka yanzu ma zuwa ci gaba dai in ka karanta wattakhidhu kurqa to wannan insha'i ne ana cewa mutane musulmai a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun yi aikin haji ko umra in sun yi dawafi da dakin a kowane irin yanayi in an zaga sau bakwai ayi sallah a maqami ibrahim an fahimta wadaka in ka karanta qira'a wa tasbihu anan ne zaka samu a cikin muwafaqati umar abubuwan da umar dan khattab ya dace da ubangiji a cikin su a lokacin da suka je aikin haji ko umra sai sayyidina umar yace da manzo Allah law ittakhadna min maqami ibrahim musalla me ya hana ba za mu salla a maqami ibrahim ba sai Allah ya saukar da aya wa ittakhidu min maqami ibrahim musalla ku yi salla a maqami ibrahim to shine Allah yace fi ayatu bayyinatu sai yace maqami ibrahim na daga ayoyin maqami ibrahim idan ka je ka gani zaka ga sakun da ya tsaya a kai har yanzu ina koda lokacin da aka samu daula Fatimiyya ta ƴan Shi'a wadda ta yi mulki a ƙasar Misra ta mallaki ƙasar Saudiya sun sace wannan maqam Ibrahim din kamar yadda suka sace Hajarul Aswad sai daga baya Allah subhanahu wataala ya sa aka yaƙe su aka fi ƙarfin su sannan aka sake ƙarfa aka bayar da su ina fatan mun gane amma asalin dutsen ya fi ɗauke ganin sa yanzu girma ba shi ne inda yake ba halin sannan wannan abin cikin kwalsan da aka saka shi abin da ne na zinari ado aka yi masa shi dutsen ina ci da aka in ba bude aka yi ba dan shaɗe kama ba ganin sa za ka yi za ka ga wani abin yana zage ka haka nan gilasin da aka sa za ka ringa hangowa amma yana zage ka sai an bude shi sannan an ji abin kuma shi maqam Ibrahim ana sassauya shi ta ɓangaren ƙofar Ka'aba ina fatan mun gane akan matsar da shi jikin bangon Ka'aba akan matso da shi daga lokaci zuwa lokaci da haka wani lokacin za ka ga ya yi tazara mai yawa tsakaninsa da ɗakin Ka'aba wani lokacin za ka gan shi dabbai abin yadda wanda bai sani ba sai rinka cewa wannan dutsen ko ana nuna mutane Ka'aba tana buɗewa ko tana tsinkewa an gane ba sai ba ta tsukiya ko tana burewa in kana cikin ta kana iya fahimta da zaka tana burewa saboda akwai lokacin da ake cewa ya juji da mazuji sun zo mutane Indonesia kazo sun suka tashi zuwa sai mutum miliyan da ya zo aikin haji su kadai in kuma suka zo suka taho wadannan kowa sai ya shiga cikin Ka'aba to wannan lokacin zaka ga suna shigowa tana haɗe to da haka in ka ce budiya take budiya take in ka ce a dama ita bakka yuqalu laha bakka li'annaha tabukku al-qura duk wata alqarya da take bakka sai ta haɗe an fahimta to da haka dabi'ar gurin ne haka yake kaga wadanda ba su san abin nan ba to ne sai da kai ai masallacin Madina ya fi masallacin Makka girma ba haka bane ita Makka kana ibe ne kamata ka gami ka gayya amma ka je ka auna in ka tashi aunawa za ka ga masallacin Makka ya dara na Madina fadi da girma da komai to amma nau'in garin ne haka yi gari ne a tsakanin ne duwatsu da haka komai nasu za ka ganshi kamar a takura a kuntace amma kwanan abu ne mai yalwa an fahimta to dai Allah ya ce lallazi barkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatu bayyinatun maqamu ibrahim ga wata aya wa man dakhalahu kana amina wanda duk ya shiga garin makka ya zama amince kana nan da farko lokacin da aka ce za ka tashi daga Benue ai Makodi za ka tashi daga Lafiya za ka tashi daga Abuja za ka tashi daga Kaduna za ka tashi daga Kano akan hanya a kasar ka taiwa kana jin tsoro kafin ka je iya farko amma kana zuwa kana jin wata ne ka je tunda ba su tsira kana jin kasha to ba za ka samu wata nutsuwa ba da jirgin ka ya tashi aka ce ga kanan sai aka ce za a sauka sai ka ji nutsuwa ta kawo da ka je kai ido hudu da Ka'aba sai ka ji wani ne in ba ka sa abu ma sai ka yi kwalla saboda jin daɗi wa man dakhalahu kana amina sannan a Makka ne kadai da Madina suka zama haramin da kowanne ya kashe babanka ka gani bai halatta ka taba shi shi ya kashe maka baba amma ga shi ka gan shi yana ta guje-guje kar ka gan shi ka karama babanka da ya fito daga dara ma zai fito da ya zama abin da za ka yi masa wa man dakhalahu kana amin kai ko ciyawa ta fito a cikin harabi ba a cire ta tsoro ɗaya aka yadda a cire shi a cikin harabi shi ne al-izhir dogon yaro bishiyar dogon yaro ita ma saboda zai suke yin timba da ita suke yin muciya da ita suke yin tabariya da yadda suke yin kujera da yadda suke yin kirmi da suke daka abubuwan su ne da kullum da yadda suke yin katako shi sa aka ba da dama a cire amma bayan nan ko kaya ce ta fito maka akan gaba ba kai saka cire ba sai dai ka kwanta a gefe har Allah ya kawo maka da ita kuma idan ka je kai pretendin ka sa kaya da yawa ka je ka kwanta akan ta ka tumurmi ta zan sai ka cire ta Allah ya sani zai maka hukunci abin da aka yadda kawai aka ce a cikin harami sai waɗannan khamsu fawasik da manzon Allah ya ce khamsu fawasik yuqtalna fil hind wal haram dabbobi guda biyar kwari biyar fasikai ne ana kashe su a cikin harami ana kashe su a wajen harami su waye irin su kunama irin su maciji irin su shirwa irin su shahu an kaka ka bai da dan wani naka waɗannan ko a cikin harami aka kan zuwa irin su tsaka an gane hukuncin duk wani dabba mai cutarwa irin wannan shine hukuncin wannan da manzo Allah ya faɗa aka ce me yasa nan bai faɗe su ba babu su a zamanin sa ko babu su a wurin su akwai tsotsi ko abubuwa da babu su a wurin wuri akwai su a wurin an fahimta to da aka sai a samu muwasafa wata sifa wanda akan ta ne za a kafa hukunci to da aka sunnaka kaga zani za ka ci sunnaka saboda yana ne yana cutar wani gara kunama tare da shi da tunaka ya kunde shi kana mamaki ko to bari in gaya maka ka je kasashe renon faransa ko kasashen sahara yanzu idan ka je mali kun ga inda kuke ganin kadangare yana yawo haka kunama take yawo kunama kaga ta birkeki tana yau ba ruwan kwa da ita amma sai kaga cin naka inda ka san an gani kaji ko Allah daya gari babban in aka ga cin naka kai ka ce duniya za ta tashi da kunama na yau kamar da dangare yanzu nan Najeriya dan ka ga dangare ne yau hankali ke yana tashi to sannan ko kun san wani abu mace zo ta san wani idan ki ta da mutum zuwa zai matsa kusa idan ya buya in kafa kulli in ya dan an an yi kuka to sai ta yana da ya san yayi kuka shi ba zai mutu ba amma idan ba a kashe bai kashe ba bai ga ana kuka ba shi sai ta yana kuka dan ya san mutuwa zai duk mace din da ya tsara su kuma wajen su ko ya kace ne ko ne Allah daya gari babba wa wasu suke suka ce na daka bai ga gari ba tiru fil ardi jama'a ku tashi ku yawa cikin ba Allah ya kama bani wa man dakhalahu kana amin wa lillahi 'ala an-nasi hajjul bayt Allah ya wajata mutane ziyara lufatar dakin Allah domin yin aikin haji liman istata'a ilayhi sabila amma ga wanda ya samu ikon tafarki zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ikon shine azzad wa rahila idan mun kana da guzuri kuma kana da abun hawa sannan amnu fariq idan mun hanya lafiya ne to shikenan sai ka kama hanya aikin haji ya kama ka akaramaka Allah wani malamin yake yake wanda ya gina gida gidansa kuma zai kai yi aikin haji ya shiga ya kwanta in ya mutu sai Allah ya tabbata shi ya saba kai aikin haji aka ce aka rama kan Allah sai ya ci ba shi da matsala a ga ya masa inda Allah ya ce kai gina gida ka kwanta amma shi ga inda Allah ya ce wallahi ala nasu ilmi ya baro aiki ko bai baro ba ya baro aiki ya baro aiki yanzu kana da gidan da zai biya maka kudi ka je Saudiya kai aikin haji yace ba ka da wata hujja da zaka ga Allah ka ce gida ka gina maka aikin haji dole kawai sai ka je kai aikin haji yanzu kana ya gidan kai yace ga mutane da suna fashi a waje bara an yi wa Sheikh Abbas da ga wata tambaya akan wannan magana na ji sai na ta tattauna ta ina ta kawo hujjoji akan wannan magana Allah ya gafarta ba jama'a muringa bayar da himma da azama wajen abin da Allah ya samu sai Allah ya taimake mu Allah ka taimake mu yace walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara wanda duk ya kafirce fa inna allaha ganiyyun 'anil 'alamin to lalle Allah bawa shi ne gabaranta da kai gaba daya da jama'a duk halittu na farko da na ƙarshe maza da mata manya da yara aljanu da mutane za su taru su kangare wa Allah su sarki Allah da kowa ba ba su sai shi ba su sauye shi da wani abu kamar yadda da duk za a haɗu a bi shi ba kare shi da komo ba Allah ganiyun anil alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum bir rizqin wa ma uridu an yutimu Allah baya neman komai a wurin kowa Allah shine as-samad kowa gare shi ne tafiya a bazama wajen nemo biyan bukata Allah mu dawo hanka Allah ka je da katun Allah ka yi da muyin Allah ka share hawaye Allah Najeriya na kuka Allah ka share hawaye Allah jihohin mu na musulmai na kuka Allah ka share hawaye Allah kasashen mu na musulmai na kuka Allah ka share hawaye Allah muna da bukatu a wurin ka Allah ka biya bukatun mu Allah muna da damoyi kafi mu sanin damoyin Allah ka yaye mana Allah muna roƙon ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabin wuta Allah Ramadan ya kama Allah gashi ya tafi zai kai 10 Allah muna roƙon ka Allah ka sanya mu cikin wadanda ka gafarta a kowanne yini na Ramadan a kowanne dare na Ramadan Allah ka sanya mu cikin wadanda ka yanta daga wutar da kowanne rana da kowanne yini na wannan wata na Ramadan Allah muna roƙon ka in ka kaddara za mu kai ƙarshen sa Allah ka sa mu kai ƙarshen sa lafiya ka sa mu kai ƙarshen sa cikin imani ka sa mu kai ƙarshen sa kana wadanda ka gafartawa ta dindindin daga fartawa ta har abada Allah muna roƙonka akwai yawanmu da suka fito domin tafiya aikin umra Allah ka kai su lafiya Allah ka ba su lafiyar yin aiki Allah ka karba aikin da suka yi Allah ka ba su lada mai yawa mai girma Allah hidimar da suka yi ta kudi Allah ka mayar musu da mafi alkhairi Allah mamatanmu Allah ka jikansu ka gafarta musu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da matayenmu da kakanninmu da jikokinmu da abokanmu da masoyanmu da almajiranmu Allah duk wani wanda ya riga mu gidan gaskiya musulmi Allah ka jikansu ka gafarta masa Allah ka sa yana gida bahama inda muke musu wannan addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a a bayan shi Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata wadanda suka kwanta da wadanda suke rashin lafiya a daidai Allah mu da ruhun ka ba mu lafiya gaba daya Allah ka inganta lafiyar mu abin da ya faru na rashin lafiya Allah ka sa ya zama kafara Allah ka hore lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah muna roƙonka ka yi mana ta goma shi da ganinmu da lafiyar da ka ba mu a inda kake son ka gamu Allah ka hade mu da ganinmu da lafiyar da ka ba mu a inda ba ka son ka gamu Allah ka sanya musu bayan ka na ƙwarai wadannan sun kira ka za ka amsa in sun roƙe ka za ka bada in sun nema za ka ba su Allah muna roƙonka kar ka haramta mana abin da yake hannunka saboda abin da yake tare da mu Allah kar ka haramta mana alkhairanka saboda sabon da muke yi maka Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana cikin wata Ramadan Allah ka gafarta mana a wajen watan Ramadan Allah ka amsa addu'o'in mu a watan Ramadan Allah ka amsa addu'o'in mu a wajen watan Ramadan Allah inda muke samun ayyuka na nagarta a watan Ramadan Allah ka samu dore har bayan watan Ramadan Allah ka yi mana jagora ka dora mu kan daidai Allah masu daukar nauyin ciyar da bayin ka Allah ka taimake su wadanda suke daukar nauyin wannan karatu Allah ka saka musu da alkhairi Allah muna roƙonka mahallarta karatu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ba mu lada mai girma Allah muna roƙonka inda kake hada mu cikin farin ciki a nan duniya Allah ka hada mu cikin farin ciki a ranar lahira fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-ali al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'ir wa kafati al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwa al-ghafur rahim wa assalamu alaykum wa rahmatullah.